daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. A binnin yamma da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'a da FM Noma da Dalol FM da kuma Niyya a binnin Kwanni. Baya ga haka a kodoshe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Asare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2017. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, amma karfe 10 na safiya a nan Washington DC. Ga kanin labaran duniya.
Babban jami'i a gwamnatin Trump ya tabbatar da shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Amurka ta White House, Reince Priebus, ya tattauna da manyan jami'an ma'aikatar tsaro ta FBI akan rahoton labarin da aka buga na dangantaka tsakanin jami'an kamfe na shugaban ƙasa Trump da Russia. Gwamnatin Amurka ta fara shirye-shiryen fara ba da aikin kwangilar gina ganuwa akan iyakar Amurka da Mexico domin cika ɗaya daga cikin manyan alƙawarin shugaban ƙasa Donald Trump yayin kamfe.
To bayan da aka cimma matsayin kafa gidauniyar dala miliyan 670 domin tallafawa kasashen da ke yankin tafkin Chad a birnin Oslo na ƙasar Norway, waɗanda rikicin Boko Haram ya daɗeta, to ko yaya girman matsalar take musamman ma a Najeriya?
Mun samu yara wajen 6,444 waɗanda suna da alamun cewa abinci bai ishe su ba.
A Afirka ta Kudu ko bayanai na nuni da cewa hankula sun fara kwanciya bayan zanga-zanga nuna kyamar baki da aka yi fama da ita a birnin Pretoria.
To labarin da muke samu dai bayan wannan arangama hankula sun kwanta kamar yadda mutane suke faɗa mana yawanci a unguwanni da ake irin wannan abubuwan.
Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Babban jami'i a gwamnatin Trump ya tabbatar da shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Amurka ta White House, Reince Priebus, ya tattauna da manyan jami'an ma'aikatar tsaro ta FBI akan rahoton labarin da aka buga na dangantaka tsakanin jami'an kamfe na shugaban ƙasa Trump da kuma Russia. Wannan tattaunawa tsakanin fadar White House da jami'an ta FBI akan zargin da ake binciken akai zai iya saba tsohuwar ka'idar ayyuka ta ma'aikatar shari'a wacce ta haramtawa ga fadar gwamnatin Amurka yin magana da FBI a yayin da ake gudanar da bincike. Wani babban jami'in gwamnatin da ya yi magana bisa sharaɗin ɓoye sunansa ya faɗa wa 'yan jaridu a jiya Juma'a ya ƙaryata rahoton da CNN da kuma kamfanin dillancin labarai na Associated Press da na FBI ta ƙi amsa ƙaryata rahoton da jaridar New York Times ta rawaito a fili cewar dangantakar da ke tsakanin makusantan Trump da jami'an gwamnatin Russia a yayin kamfe a shekarar 2016. CNN ta ba da rahoton Priebus ya tuntuɓi daraktan hukumar FBI James Comey da kuma mataimakin darakta Andrew McCabe cewar su ƙaryata labarin da ke nuna alamun makusantan Trump na magana da Russia. Comey ya ƙi yin hakan. Manyan jami'an gwamnatin sun faɗa wa 'yan jaridu a jiya Juma'a cewa McCabe shi ya fara maganar da Priebus bayan wani zaman tattaunawa a fadar ta gwamnatin Amurka inda ya faɗa masa cewa babu wani abu a rahoton. An rawaito cewa Comey ya kira Priebus inda ya faɗa masa cewa ma'aikatar FBI ba za ta bada wani bayani da zai ƙaryata wannan rahoto ba, inji wata majiya ta manyan jami'an. Gwamnatin Amurka ta fara shirye-shiryen fara ba da aikin kwangilar gina ganuwa akan iyakar Amurka da Mexico domin cika ɗaya daga cikin manyan alƙawarin shugaban ƙasa Donald Trump a yayin da yake kamfe. Jami'an kare iyaka da fasakori na custom a Amurka za su fara karɓar takardun tsarin aikin ginin katangar a satin da zai kama, a inda za su zaɓi mafi dacewa daga ciki zuwa ranar 20 ga watan March. Daga nan kuma ma'aikatar za ta buƙaci maginan da su ba da adadin kuɗin da za a kashe. Bayan an duba daga nan kuma sai a fara ba da kwangilar a tsakiyar watan Afrilu, tsarin shirin gini mafi sauri na gwamnati da aka taɓa gani. Ma'aikatar kula da iyaka da fasakori na ta custom, wani bangare na ma'aikatar tsaron cikin gida, bata bada takamaiman inda za a fara ginin katangar ba. Shugaban kasa Trump ya faɗa wa mahalarta taron masu tsatsauran ra'ayi a jiya Juma'a cewar shirin ginin katangar a shirye ake da aiwatar da shi. Trump ya ce za a kashe dala Amurka biliyan 12 alhalin shugabannin majalisa, ƴan jam'iyyar Republican sun ce kuɗin zai fi haka da kaso 20 cikin 100. Wani rahoton ma'aikatar tsaro ya yi hasashen kuɗin aikin zai kai kusan dala Amurka biliyan 21.6. Tun a matakin farko na kamfe ɗin shugaban ƙasa da ya fara a shekarar 2015, Trump ya sha alwashin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin tsayar da bakin haure marasa izini da kuma safarar miyagun ƙwayoyi, kuma ya tabbatarwa da Amurkawa cewa Mexico ce za ta biya kuɗin ginin katangar, abinda zababbun shugabannin Mexico suka musanta ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, kuma hakan ya sa dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu ta yi tsami. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An kai wasu tagwayen harin kunar bakin wake a yammacin birnin Homs da ke Siriya a yau Asabar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 42 ciki har da babban jami'in tsaro. Ƙungiyar sa-ido kan haƙoƙin ɗan adam da ke Siriya ta ce ‘yan ƙunar baƙin wake da yawa sun tashi bama-bamai a kusa da helkwatar tsaro ta jihar da kuma ma’aikatar tsaro ta soji. Masu hulɗa da alƙa’ida sun tabbatar da hannunsu a cikin wannan hari, inda suka ce ‘yan ƙunar baƙin wake biyar ne suka farwa yankin na Homs da ke cike da tsaro. Birnin ya kasance ƙarƙashin mulkin gwamnati kusan tsawon shekaru uku. A jiya Juma'a a arewacin Siriya, ‘yan ƙunar baƙin wake biyu suka tashi bam a cikin mota, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 65 ciki har da fararen hula, mayakan ‘yan tawayen da kuma sojojin Turkiya guda biyu, kamar yadda wata kafar yaɗa labaran garin da kuma jami'an Turkiya suka rawaito. Harin na kusa da Albab ya zo ne bayan dakarun Turkiya da ke marawa ‘yan tawaye baya suka kwace kusan duk wasu wurare masu muhimmanci daga hannun ‘yan ISIS. Kisan gillar ɗan uwan shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya nuna rashin matsaya da kuma rashin sanin mai zai je ya zo a mulkin Koriya ta Arewa, cewar tsohon sakataren tsaro na Amurka Leon Panetta. Panetta ya faɗa wa Muryar Amurka a ranar Alhamis cewa ta tabbatar mana da zargin da muke akan mulkin Koriya ta Arewa, yayin da aka tambaye shi mai zai ce idan har ta tabbata Pyongyang na da hannu a cikin harin. Leon Panetta ya ce hakika mutum ne shi da ba zai iya kai komo ba wajen kashe duk wanda ya saba masa, ya kuma yi zargi ra'ayin wani da bai daidai da nasa ba a matsayinsa na shugaba. Tsohon shugaban na Pentagon yana magana ne dangane da jerin aika-aikar da shugaban na Koriya ta Arewa ya aikata a baya. Kim Jong-un ɗan shekara 45 ya mutu a ranar 13 ga watan Fabrairu bayan wasu mata su biyu sun yi amfani da dafi a filin jirgin sama na Kuala Lumpur da ke Malaysia. Jami'an 'yan sanda na Malaysia sun ce a jiya Juma'a dafin da aka yi amfani da shi wajen kashe Kim sunansa VX Nab Agent a Turanci, wanda an haramta amfani da shi a ƙarƙashin dokar makamai masu sinadari wadda Koriya ta Arewa bata sakawa hannu ba. A wani sakon imel da aka tura a jami'an ma'aikatar tsaro ta Amurka ta faɗawa Muryar Amurka cewa Amurka a shirye take da taimaka abokananta da jami'an tsaro wajen bada haɗin kai don gane da abin da ya shafi yaƙi da munanan laifuffuka tsakanin ƙasashe domin goyon bayan doka.
Nazir Ahmed Hausa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda bayan da wasu ƙasashen duniya suka cimma matsayar kafa gidauniyar dala miliyan 670 domin tallafawa ƙasashen da ke yankin tafkin Chad a birnin Oslo na ƙasar Norway, waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita. Wakilinmu Haruna Dodabi da ke Maiduguri a jihar Borno ya yi mana dubi kan irin yanayin girman matsalar da ta haifar da bukatar kawo wa ƙasashen ɗauki.
A watan jiya ne asusun tallafa a ƙananan yaran Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a takaice suka fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa za a samu mace-macen ƙananan yara sakamakon yunwa har kimanin miliyan 1 a wasu ƙasashe hudu, ciki har da Najeriya, wanda haka ya sa sun cewa ƙananan yara kimanin 400,000 ne za su rasa rayukansu sakamakon matsalar yunwa. Ganin cewa nan ne ake fama da rikice-rikice da kuma tashe-tashen hankula, yayin ƙungiyar Boko Haram suka haddasa wani rabar dabban mutane da muhallinsu, kuma ya daɗa jefa su cikin halin kakanika yi rashin samun ci gaba da gudanar da harkokin nomar su. Wannan rahoton ya kuma yi kiyasin cewa kimanin kananan yara 450 ne za su rasa rayukansu sakamakon wannan karancin abinci. A shiyar arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram ya daidaita. Sanata Muhammad Ali Dumede dan majalisar dattawa ne dake wakiltar mazabar kudancin Borno wanda kuma mafi yawan kananan hukumomi da yake wakilta suka fada hannun yan kungiyar Boko Haram kafin daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sace kwato su. Yace ganin cewa ana samun nasara wannan yaki da yan ta'adda amma akwai wani babban yaki da yanzu hakan za a iya fuskanta.
Wannan yaki da wato yaki da talauci da yunwa da rashin abinci musamman ma yara kanana. Wannan shine abun da ya kamata a sani kuma a tashi gaba daya fuskance shi. Kuma wannan ba yakin da gwamnati ne kawai za ta yi ba, yakin da jama'a al'umma gaba daya za su tashi. Don yau shekara uku mutane ba su je gonakin su ba, ba abinci, ba sukuni. Wannan yanzu da an fara samu zaman lafiya mutane za su nemi su samu sukuni, za su nemi su ci abinci, za su nemi su tura. Ya kamata kowa ya sa hannu a taimaka don mutane su samu abin da za su.
Shi ma kwamishinan ma'aikatan harkokin noma na jihar Borno Honorable Muhammad Dili yace yanzu hakan suna shirin magance wannan matsala, da yace za su tukufa wajen inganta noman rani wanda har ma za su raba kayayyakin noman ranin ga iyalai 10,000 a wannan jiha da zai rage irin matsalolin da akan iya fuskanta.
Aikin damuna kwai kore shekaru 3-4 da ka wuce mun yi kokarin mu kowace shekara muna sayin iri, duk da cewa mun samu matsalan rashin tsaro a kasar nan. Akwai kayayyaki musamman na noman rani yadda ake wanda ake wa drip irrigation wanda aka kawo su, muna da zamu raba na family guda na 10,000 na noma kowane family da wannan nasu.
Fiye da shekara guda ne dai kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Bishelia ya shaida manema labarai cewa kimanin kusan yara 100 ne suka rasa rayukansu sakamakon karancin abincin bigina jiki.
Mun samu yara wajen 6,444 waɗanda suna da alamun cewa abinci bai ishe su ba. An ba su abincin da ya kamata. Kaga yaran da yawa ne, amma a cikin su wajen 98 ne suka riga mu gaskiya a cikin yaran nan. So in ka duba ma a cikin 100 kaman 1.5 ne muka rasa a cikin waɗanda aka same su da rashin koshin abinci. Don in ka duba a cikin yaran da suke cikin kam-kam wannan wanda shekara 5 zuwa kasa din, a national average ma wajen yara 124 ne suke rasu a cikin 1,000 a kowace shekara, national average kenan. Arewa masu gabas average din shine wajen 160.
Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashatima ya ja hankulan kungiyoyi masu zaman kansu ne da sarkata akalansu zuwa mutanen da ke zama a cikin gari da kuma babu wani taimakon abinci da suke samu.
Da suke gidan ƴan uwa da gidan haya da ke Niger da Kamaru sun kai miliyan 1,500,000. To ina so ne su taimaka mutanenmu da ke sansanin gudun hijira, kuma su taimaka wanda suke zama karazube a cikin gari.
Wannan rahoto ko kuma asashe da asusun tallafa ga kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi dai kan yi zama babban kalubale ga al'ummar Najeriya musamman ma yan arewacin kasar, ganin irin matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na rasa samun ci gaba da harkokin noma a irin waɗannan yankuna. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a can birnin Pretoria da ke Afirka ta Kudu, bayanai na nuni da cewa hankula sun fara kwanciya banda kwashe wasu kwanaki ana zanga-zanga nuna kyamar baki a birnin na Pretoria, lamarin da ya kai ga kai hare-hare da kuma fasa shaguna a wasu wurare. Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf mazaunin birnin Pretoria ne, ko da yake zaka yana kasar Jamus, amma na tambaye shi shin waɗanne irin labarai yake samu daga can birnin na Pretoria.
To labarin da muke samu dai bayan wannan arangama hankula sun kwanta kamar yadda mutane suke faɗa mana yawanci a unguwanni da ake irin wannan abubuwan, mutanen masu son baki da kuma su bakin yanzu sun haɗu suna neman su kafa irin kungiyoyi na ko ɗin sintiri hakan nan za a ce, saboda galiba masu wannan kyaman mutane su kan fake ne da shi wannan zanga-zangan don su yi sace-sace.
Wato in na fahimce ka dai kamar wasu mazauna a Afirka ta Kudu ne ƴan ƙasar suka haɗa kai da baƙi don su tallafa musu a dina kai musu hare-hare kenan.
Yawwa
To kamar wanda mataki gwamnati ta ɗauka ya zuwa yanzu duk da cewa ka ce hankula sun kwanta yanzu a birnin na Pretoria?
To baya ka dai kame-kame da aka yi lokacin wannan zanga-zanga da aka yi na jiya da kuma wanda shi shugaban ƴan sandan Afirka ta Kudu, hukumar ƴan sanda suka faɗa, kawai yanzu dai da yake abin ƴan siyasa musamman shi shugaban kasa da Zuma yake yin kafa-kafa da abin da ya shafi jama'a, dan shi yana cewa wannan zanga-zanga ma da akai ba ta kyaman baki bane, zanga-zanga ne na kyaman bata gari masu lalata kasa.
Yawa, hakan ya kawo ga tambayar da nake so na maka, ta cewa akan zargi su bakin da yin wasu ayyuka da na bata kasa ne kamar daga fada da kuma abubuwa na kare doka. Shin ina gaskiyan wannan lamari yake?
To baka ce dai ba ko shike zuwa halalata kasa ba. Dole ba Hausa ya ce ta dangare akan cigari ai. Akwai baki da suke lalata kasa, haka ma akwai yan gari su ma da suke abinan, dan ba a ce duk sace-sace da ake yi ko kuma shan kwayi da ake yi a Afirka ta Kudu ko kuma a manyan birane da za a ce baki ne suke yi.
To Dr. Airin naka a hangen wannan shine kusan karo na biki nan da aka samu irin wannan arangama tsakanin baki da su yan kasa. Kana ga kaman an dauko hanyar kawo karshen wannan lamari da yake zakula sun kunta kuku dai, kana ganin ta iya yiwa a kuma samun irin wannan arangama?
To dai wuya irin samun hakan nan, amma dai ka san jama'a ba tabbas da yake akwai wanda baki da suke zaune a cikin ƙauyuka hakan nan wanda su ba yawa suke da shi, kaga irin wa'annan yan an ɗin su wannan bata gari sun yi munyan hauka musu kaga ba su da masu, amma irin inda akwai mazauna da yawa baki hakan nan suna ganin wannan abu da baki da sauranmu wanda suke son baki suka gari suka ɗauka na kare kawun kansu zai kawo ƙarshen wannan abu, don dama abu ne da zaune gari banza suke yi, za su je su balle shaguna su kwashe abin da ke ciki su banka musu wuta. Aga aiki ne na da za a ce kawai sace-sace ko wanda 'yan shashi suke ba magana a ce ko baki ne sun kwace aiki ba.
Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf kenan. Yanzu agogo a nan Washington DC na ce a karfe 10 na safe ne da kusan minti 17. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar Malam Adamu Habu Umar Nyanga, ƙaramar hukumar Taura ta jihar Jigawa, mai son sanin tarihin yankin Saharawi da kuma alaƙarsa da ƙasar Maroko. Za kuma a ji kashi na farko na ansar Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu, mai son sanin tarihin ƙofofin da ke birnin Kano, wato dalilin yinsu da shekarar da aka yi su ko kuma shekarun da aka yi su da kuma wanda ya yi su da dai sauransu. Bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin ƙofofin birnin Kano. Idan mai tambayar na saurare, to ga ansar da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, wanda ya ce
ƙofofin Kano a tarihi sun taso daga 6 suka je 10, daga nan suka zo 12, daga nan suka zo 13. Amma dai a takaice ana maganar cewa ƙofofin Kano guda 13 ne, wato shi ne ma ake yi wa wanda ba ɗan Kano ba ake tsokana su ko kuma ake kalubalanta su, in ka cika ɗan Kano to ga ya mana ƙofar Kano, to shi ne ake cewa ta Kansakali, ta Kabuga, Gadan Kaya, Duka Wuya, Adama, ƙofar Ruwa, ƙofar Mazuga, ƙofar Ɗan Agundi, ƙofar Na'isa, ƙofar Wambai, sabuwar ƙofa, sannan kuma ƙofar Tawa, ka ƙofofi 13. To akwai ƙofofi 13 a Kano wanda su ne suka haɗu da badalan nan, katin ginin nan na bango wanda ya kewaye birnin Kano, wanda shi ne ya kewaye birnin Kano da ake cewa birnin Kano da kuma wajen Kano, wato unguwoyin da suka ƙauyukan da suka zagaye Kano, irin su Kurna Asabe, irin su Ɗorayi, irin su Gyaɗi-Gyaɗi, irin su Tarauni, daga baya kuma suka zo irin su Birgedi, irin su Tudunwada, kaga duk su ne suka kewaye ƙofo. To shi ne ake cewa wannan ɗan cikin garin Kano ne, wato wanda ya ce cikin wannan badalar Kano wanda ƙofofi 13 nan suke wajen gari kuma, amma kuma cikin Kano su ne waɗannan ƙauyukan da suka zage, dan da ƙauyuka ne
a asalin su, ƙauyuka
ne yanzu ne suka koma,
yanzu suka rikide suka koma unguwanni,
kaga su Fani Sau, su Kurna Asabe, su Rijiyar Zaki, su Ɗorayi, su Sharaɗa, su Gandun Albasa, su Gyaɗi-Gyaɗi, su tarauni abin da ya kewayo ya taho irin su fage sannan kuma ya sake kiwaye zuwa ya hade da irin su kunna din to duk waɗannan da kauyuka ne kuma suke da shugabanci amma kuma duk a karkashin Kano suke
tunda ka ce kofofin nan guda 13 ne kamar yadda tarihi ya nuna shi mai tambayar yana cewa wai shin me yasa aka gina su waɗannan kofofi na san watakila suna da mabambantan tarihi da haka watakila za mu fara da guda ɗaya aka me yasa aka gina su kuma waye ya gina su
to wato kofofin Kano dalilin da yasa dai aka gina su shine idan kai gida ai za ka yi masa katanga ya kare shi ya rufe shi duka dole sai ka samu shiga to shine dalilin da yasa aka yi kofofin Kano Kano ta kasance kasa ce wato eh kasa ce mai bunƙasa kuma sai ta kasance Allah ya mata baiwa na arziki da kasan noma da kuma kasuwanni saboda haka mutane daga gabas da yamma da kudu da arewa suna zuwa su zo su ci albarkacin Kano ko dai su ciniki su fita ko kuma su zauna to wanda Allah ya baiwa irin wannan ko gari ko dan adam to sai ya zama yana da makiya saboda haka sai yayi tsaro to tunda Kano inda aka Allah ya shimfidar da ita a shimfidaddiyar kasa ya shimfida ta ba dutsuna ko wanda za su kare ta saboda haka sarakunan nan suka yi hikima
ba dutsuna ko tsaunuka
wanda za su kare ta a ce an yi ta a kasa wanda kowani zai shigo to dutse zai hana shi wanda zai kawo hari to tunda waje ne wanda aka Allah ya yi a shimfidaddiyar kasa to ya kamata su mutanen su yi hikima da za su kare kansu sanda suna kanana ƴan kauyuka suna iya kare kansu idan an kawo musu farmaki da la za su hawo ko su hau goron dutse ko su hau dutsen Fanisau ko da dutsen Tanagar ko su hau dutsen Magwan su kare kansu to amma in sun yi yawa kuma sun zo sun zauna a shimfidaddiyar waje to ya za su kare kansu sai suka kawo hikima kakanninmu na da sai suka yi hikima wanda ai gini ganuwa ba da la wacce za ta zagaye kan to idan aka yi ta gini aka rufe to ta ina za a shiga ta ina za a fita to dole ai kofofi to sai gabas da yamma kudu da arewa sai aka yi kofofi inda mutane za su iya shigowa kuma su fita saboda kofofin nan suna da sarkin kofa kowace kofa yana da sarkin ko tana da sarkin kofa kuma sarkin kofa ne yana da dakaru mayaka a karkashin sa kuma anan suke
to sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Adamu Iyanga kan yankin Saharawi da kuma alakar sa da Maroko ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da cigaban ansar
wannan yanki ya kasu kashi biyu kashi na farko shine mutanen Saharawin wanda suke rike da shi kashi 20 zuwa 25 na wannan yanki yana karkashin waɗannan mutanen ne wanda suna kiran shi liberated territory wato yanki mai cin gashin kansa wanda aka kwato daga hannun Turawan mulkin mallaka sannan kashi kusan 75 zuwa 80 yana karkashin mulkin kasar Morocco ne wanda a wannan wuri Morocco ta kafa sansaninta ta kuma ja daga ba mai zuwa wurin ba mai kuma wanda isa ya ce ya zo ya karɓi wannan wuri akwai yarjejeniya da aka yi a shekara ta 1976 a ranar 26 ga watan Fabrairu an sa hannu a kasar Spain ta kira taro a 14 ga watan Nuwamba na shekara ta 1975 ta kira gwamnatin kasar Morocco, gwamnatin kasar Mauritania da yankin mutanen Saharawi din suka zo suka zauna suka yi meeting. Aka yarjejeniya cewa ita Spain ta janye mutanenta daga wannan yanki. Ta rubuta ma Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ta janye jama'ar ta daga wannan yanki. Saboda haka daga baya sai ya zamanto wannan yanki da kasar Spain ta janye mutanenta daga wurin sai ya zamanto to yankin da mutanen Saharawi suke rike da shi kenan. Su ko Morocco da Mauritania sai suka ki yadda su janye jama'ar su daga wannan yanki. Saboda haka a shekara ta 1976 sai ita wato Spain ta sanar ma da Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yanzu ba ruwanta da wannan yanki na Saharawi ta riga ta ba wa jama'ar su wannan yanki yancin gashin kansu. To su kuma kasar Morocco suna tunanin a'a wannan yanki gaba ɗaya ma kasar mai dauke da mutane 500,000 da ƴan kai yankin kasar su ne na Morocco gaba ɗaya. Kudancin kasar Morocco ne haka suke dinkaho. Saboda haka wannan ja-in-ja ta jawo aka yi rikici mai ɗan yawa. Musamman rikici na farko ya faru ne a shekarar da shi ta kasar Spain don ba da mulki ga hannun mutanen Saharawi. Wannan ya faru a shekara ta 1976. A lokacin farko Morocco tana zargin kasar Algeria da marawa 'yan Saharawi baya. A lokacin sai ya zamanto an samu arangama tsakanin dakarun kasar Algeria da kuma mutanen kasar Morocco. Wanda sunan wannan rikicin da ya faru shine wato yakin Amgala, yakin Amgala. To daga baya sai ya zamanto Morocco ta ce ita rikicin da take faruwa ba tsakaninta da Algeria bane, a tsakaninta ne da mutanen kasar Saharawi. To a shekara ta 1991 haka yi wata rijejeniya tsakanin mutanen Polisario, su ne mutanen Saharawi din, da kuma mutanen kasar Morocco. Aka samu daidaito, aka ce a yi zaɓe, zaɓen da zai sa mutanen ƙasa su tantance suna son su ci gaba da zama da ƙasar matsayinsu na 'yan ƙasar Morocco, ko ko suna son su ci gaba da zama a matsayinsu na ƙasa mai cin gashin kanta, wato ƙasar Saharawi din. To wannan referendum da aka yi a shekara ta 1991 sai ya jawo tsaye da wuta, amma bai ba da tabbacin cewa Morocco ta ba da kai bori ya hau ba, ta sallama ma waɗannan mutane yankunan nasu su ci gaba da zama suna cin gashin kansu. To sannan daga baya an sake samun wani rikici a watan Mayu na shekara ta 2005 wanda ake kira Gidem Izik protest, wanda ya faru a 9 ga watan Oktoba shi kuma na shekara ta 2010. Kaga shekara biyar bayan wancan rikicin aka sake samun wani rikici kuma. Sannan a shekara ta 2011 shi ma an sake samun wani tashin-tashina tsakanin mutanen kasar yammacin Saharawi da kuma mutanen kasar Morocco a wani gari da ake kira Dakhla. Abin da ya faru shine mutanen Saharawi suna zargin mutanen kasar Morocco, waɗanda su ne suke da sojoji da 'yan sanda a wurin, sun kisa hana mutane barna da kuma fasa shaguna da kwashe musu kaya a wannan lokacin. So wannan rikice-rikice gaba ɗaya sun jawo abubuwa da dama tsakanin waɗannan mutane na wannan yanki. Abin da suka jawo shine wato ya jawo an kafa sansanin 'yan gudun hijira masu dimbin yawa, musamman ma a yankuna daban-daban da ke cikin ƙasar Morocco da ƙasar Algeria da sauransu.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ci gaban waɗannan ansoshin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, da wanda ya haɗa mana sautin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Yanzu kuma ga ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To za mu fara ne da saƙon Abdullahi Muhammad Mayama. Ina kira ga ƙasar Afirka ta Kudu. Gaskiya ya kamata 'yan ƙasar su dakatar da wulaƙancin da suke wa 'yan Najeriya, don kuma ba haka ba to za mu kori kamfanoninsu da ke ƙasarmu. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama don mu nuna farin cikinmu a kan yadda tattalin arzikin Najeriya ke farfaɗowa. Muna kira ga masu ɓoye dola a gida da su gaggauta fitar da ita, ganin cewa nan ba da daɗewa ba darajar ta dala za ta faɗi ƙasa warwaras. Da fatan Allah ya ba shugaba Buhari lafiya. Wannan saƙo ya fito ne daga Sani mai langilange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima Bindin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri. Sai saƙon Tanimu Inuwa Zongon Buji, wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama na jinjina wa sojojin ƙasar Iraki bisa irin rawar da suke takawa wajen fitattakar 'yan ƙungiyar ISIS. Yunkurin da ƙasashen duniya ke yi na tara dala miliyan 670 domin a tallafa ma jama'ar yankin tafkin Chadi, inda al'amura suka kurkuce sanadiyar hare-haren 'yan Boko Haram. Hakan abu ne mai kyau, da fatan tallafin zai isa inda ya dace a kuma cikin lokaci, in ji shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bani dama a yau domin in kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da yawa ƙasar Maduwa samun zaman lafiya da sauƙin rayuwa, har da ma shugabanmu, domin yin addu'o'i a gare mu na da muhimmanci, kuma kada mu manta Allah mai karɓar addu'ar kowane bawani. Da fatan Allah ya sa mu dace, ya ba mu lafiya da zaman lafiya mai ɗorewa, amin. Wannan saƙo ya fito ne daga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa, mataimakin shugaban ƙungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina a Najeriya. Sai saƙon Sama'ila Kwankwason Fulatan, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, haƙiƙa mu talakawan jihar Kano muna goyon bayan mai martaba sarkin Kano Malam Sanusi Lamiɗa Sanusi 100% akan dokar ƙayyade aure idan ba ka da hali a faɗin jihar ta Kano.
To yanzu ga labarai a takaice.
Babban jami'i a gwamnatin Trump ya tabbatar da shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Amurka ta White House, Ryan Priebus, ya tattauna da manyan jami'an ma'aikatar tsaro ta FBI akan rahoton labarin da aka buga na dangantaka tsakanin jami'an kamfe na shugaban kasa Trump da Russia.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin baki ɗaya yanzu a madadin shi Nazir Ahmed Hausawa da Solomon Abu da kuma Martin da suka taimaka wajen hada wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.